Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya, Fara'a, Nomad da Londoniya, sai Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Jama'a barkanku da haka, Sulaiman Mumuni Barma ne ke muku sallama daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. A cikin shirin za a ji cewa asusun UNICEF ya bayyana yankin yammaci da yankin tsakiyar Afirka a matsayin wuraren da aka fi cin zarafin yara a duniya. Hukumomin jamhuriyar Nijar na ci gaba da tsaurara matakan rigakafin rikicin manoma da makiyaya. Za mu ji halin da ake ciki a gundumar Madawa ta jihar Tawa game da wannan batu a daidai lokacin da ake samun bakoncin 'yan gudun hijirar da suka tsere wa tashin hankalin yankin gabasin Sokoto. Kwamitin sulhu mai alhakin warware rikicin shugabancin da ake fama da shi a wasu rassan jam'iyyar APC ya fara aiki bayan tattara koke-koken 'ya'yan jam'iyyar a rubuce. A jihar Taraba kuwa wani dan sanda ne ya bindige direban shugaban karamar hukumar Lau. Za mu ji abin da ya zafi. Kamar kowace ranar Alhamis, muna tafi da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana, amma dukkan su sai bayan an sha labarun duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba, wasu yanci ranar 31 sun nutse a cikin ruwa bayan da kwale-kwalen da suke ciki ya kife da su, yayin da suke kokarin tsallakawa daga Faransa zuwa Birtaniya. Ministan cikin gida na Faransa Gerald Germanin ya ce mutane 34 suke cikin kwale-kwalen, an ceto 2 sannan 1 ya bata. A cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters, lamarin da ya shi ne mafi muni a tarihin da ya ritsa da 'yanci rana tsakanin kasashen biyu. Darmanin ya ce waɗanda suka tsira suna fama da ciwo da matsanancin sanyi ya haifar, sai dai babu wani bayani nan take inda 'yanci ranin suka fito. Ya ce wannan wani bala'i ne ga Faransa da Turai da kuma bil'adama, ganin waɗannan mutane sun mutu a hannun masu fasa ƙaura a cikin teku. A cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters, Darmanin ya faɗa a cikin wani saƙon Twitter da ya wallafa cewa masu fasa ƙauri suke da alhakin hakan. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa 'yan sandan Faransa sun kama mutane hudu waɗanda ake zargi suna da hannu a cikin nitsewar mutanen. Jiya Laraba, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi barazanar saka takunkumi kan masu zagon ƙasa zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin ƙasar Libya da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan Disamba mai zuwa. Kwamitin mai wakilai 15 ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa kwamitin sulhu yana sanar da ɗaiɗaikun mutane ko ƙungiyoyi waɗanda ke barazana ga zaman lafiya, kwanciyar hankali da tsaron Libya ko yin katsalandan ko kuma kawo cikas ga nasarar koma turbar demokuraɗiyya da ya haɗa da kawo cikas ko makarƙashiya a zaben, kuma za a iya sanya musu takunkumi. Kwamitin kuma ya yi kira ga dukkan masu ruwa da tsaki a Libya da su mutunta sakamakon zaben da kuma yin aiki tare domin haɗin kai da kuma sasantawa, bayan haka da mika mulki cikin lumana. Bugu da ƙari, mambobin sun fitar da wani kira na bai ɗaya ga ƙasashe da su mutunta takunkumin hana sayar da makamai da aka kakaba a ƙasar Libya da dukkan mayakan ƙasashen waje da sojojin hayar ƙasashen waje da su gaggauta barin ƙasar. Libya za ta gudanar da zaben nan da wata guda, wanda ya yi daidai da shekaru 70 tun lokacin da ƙasar ta ayyana samun 'yancin kai a shekarar 1951. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da rikicin da aka kwashe shekara guda ana yi ke ƙara yawaita a arewacin ƙasar Habasha, hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar Human Rights Watch da sauran ƙungiyoyi sun ƙara yin kira da su dakatar da cin zarafi da kuma ba da damar isar da agajin gaggawa ga miliyoyin fararen hula da ke cikin haɗari. A halin da ake ciki, mutanen da faɗan da ake gwabzawa ya raba da mahallansa a yankin gabashin Amhara sun ce bayan tashin hankali da ake fama da shi yanzu, su ma suna fama da yunwa da kuma ƙarancin muhimman kayan kiwon lafiya da ake buƙata. Wasu mazauna yankin da sashin Hon na BOA ya tattauna da su a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke Bahir Dar, babban birnin yankin Amhara, sun yi magana a wannan makon na yawaitar mace-mace da jana'izan mutane da suka mutu a makonnin da suka wuce daga yunwa ko kuma rashin magani. Yankin Amhara yana kudu da yankin Tigray, inda dakarun gwamnatin tarayya Habasha da kawayensu suka fara fafatawa a watan Nuwambar shekarar 2020 domin murkushe jam'iyyar ƴan tawaye ta TPLF da mayakanta. Rikicin dai ya yi sanadin mutuwar dubun dubatar mutane, ya kuma bazu zuwa yankuna da ke makwabtaka da ya hada da Amhara da Afar. Sar Somaliya ta ayyana dokar ta ɓaci yayin da fari ya yi barna a kashi 80 cikin 100 na ƙasar, lamarin da ya bar sama da mutane miliyan 2 da karancin abinci da ruwa. Prime Minister Somaliya Muhammad Hussein Rabil, wanda ya ayyana dokar ta ɓacin, ya buƙaci a ɗauki matakin gaggawa. Ya ce, ina kira ga dukkan 'yan ƙasar Somaliya da suka haɗa da 'yan kasuwa da shugabannin addini da 'yan ƙasar mazauna ƙasashen waje da kuma abokanan hulɗarsu da su taka rawa wajen taimakawa waɗanda bala'in yunwar ya shafa. Prime Minister ya ƙara da cewa lamarin yana da matuƙar muni kuma akwai buƙatar a mayar da martani cikin gaggawa. Badiyar Muallim Usman tana ɗaya daga cikin dubban 'yan Somaliya makiyaya da suka rasa dabbobinsu a sakamakon tsananin farin. Ta kuma yi gudun hijira zuwa garin Dobli da ke yankin Jubba, ɗaya daga cikin yankuna da lamarin ya fi shafa. Yalan waɗanda harin da aka kai a makarantar sakandaren Majori Stoneman Douglas da ke Parkland a jihar Florida ta Amurka sun sanya a ranar Litinin da ta gabata cewa sun cimma matsaya ta miliyoyin daloli tare da gwamnatin tarayya, inda suke zargin hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta kasa dakatar da harbin duk da yake ta san manufar ɗan bindigar. An kashe mutane 17 da kuma raunata 17 a harbin, yayin da adadin kuɗin sasantawar ke cikin sirri. Jaridar Miami Herald ta rawaito cewa kuɗin dala miliyan 127.5 ne aka ba wa mutane 40 masu kara. Lewar da ke jagorantar lauyoyin masu kara Christina Infante ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa abin alfahari ne wakiltar iyalan Parkland waɗanda suke cikin baƙin cikin da ba zai iya misaltuwa ba, inda suka sadaukar da kansu don duniya ta zama waje mai aminci. Kodayake babu wani kudiri da zai iya dawo da abin da iyalan na Parkland suka rasa, wannan sulhu ya nuna muhimmin mataki na adalci.
To, bayan labarun duniya, yanzu sai fagen rahotanni. A kwanakin baya ne aka yi zaben shugabannin jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya daga gundumomi zuwa jihohi. To, sai dai an samu ƙorafe-ƙorafe da dama, musamman a jihohin da aka sami rarrabuwar kawunan 'ya'yan jam'iyyar da ya haifar da zaben shugabanni biyu. Akan haka ne jam'iyyar ta kafa kwamitin sulhu a ƙarƙashin shugabancin Sanata Abdullahi Adamu, wanda ya bayyana wa wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda Abu ya cewa ya fara samun ƙorafe-ƙorafe a rubuce kuma tuni sun fara aiki.
Mun ga cewa in za mu juna gaskiya za mu juna adalci, da jami'ai adalci, dole a ba su dama wanda suke da kuka ko wani ƙorafi su kawo wani ƙorafin nan ko kansu gaba ga wannan kwamiti. To, alhamdulillah, har kawo satin da ya wuce mun samu ƙararraki kusan 35 kuma mun fara aiki a kansu. Mun dubi ainihin ƙararrakin da aka kawo mana, mun dubi ainihin abin da ya kamata a ce an yi, kuma mu ga cewa to menene abin da ke wata'in da ba a yi ba. Mu ga cewa tsarin kundin tsarin mulkin fatin wato wanda a turai da kira constitution mene ta tanada, batun congress da aka yi kwanaki mai wani ya ta tanada, wani irin umarni aka bayar na yadda za a yi su, ta ina ne muke ganin kuma da su masu tsararriki suke ganin an kauce da ƙa'idar da aka shimfiɗa na waɗannan abubuwa da aka sa gaba wanda ke ƙara a kansu. To, mun daddale kawo yau muna tsarin ina za mu je, yaushe za mu je, wan Allah ya yarda satin da za mu shiga za mu fara zuwa a waɗansu za mu kira su nan, wasu za mu je ainihin jihohinsu da aka yi ƙarin mu saurare su a gida da sauransu da zaɓin da muka tsara yanzu.
Da irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe da kuka samu, yaya girman matsalar?
Akwai matsala, ba shakka akwai matsala. Kuma ina ganin shi yasa magabatan jam'iyyar suka ce ya kamata a yi kwamiti don a bi koke-koken da yake addaban ainihin rayuwar jam'iyyarmu.
Ga shi kuna wani yunkuri kuma ana cewa watan Fabrairu mai zuwa ne za ku yi babban taronku. Anya za ku iya kammala aikin kafin wannan lokacin kuwa?
Lokacin ku fara wannan abu ba ce da mu fara yau ku gama rana kaza ba, ba kai da wani lokaci ba. Amma tun da yake wannan abu ya taso yanzu, an ba lokaci dole ne mai fadda hankalinmu ko hankulanmu. Mun ga cewa wani abu ya faru ta gefenmu da zai hana mu ƙarasa wannan abin aikin da aka ba mu ba hannun da wannan lokacin da aka kai dai.
Shin kun samu ƙorafi daga uwar jam'iyyar kanta domin akwai wasu ƴaƴanta da ke kiraye-kiraye cewa kwamitin rukun ƙwariya ba shi da hurumin yin aiki? Me za ka ce a game da wannan?
Neman kuka ka bi shi kashin akuya. Wayo aka ce ya hukun hoge. Wannan masu neman dalili ne kawai kuma da yake muna da tsarin da yake a jintun dan wannan kasa ya da yanci ya faɗi a lokacin bakinsa. Haka jam'iyyar wata ba da dama da kira fi faɗa da kashi ne. Amma ya kamata a ce ɗan jam'iyya an faɗi ke zama ya faɗi abin da ke da inganta rayuwar jam'iyya zai taimaki rayuwar jam'iyya. Waɗannan irin wanda ke magana nan ba wanda suke bukatar kyakkyawan kudi ba ne ga jam'iyyar. Yanzu ne don mutane suna son su kawo mana damuwa a sanya mana wuta a tafiyanmu domin a yi sauri waɗanda sun ga sun zaku da nemo waɗansu mukamai na jam'iyya ko mukamai na zaɓen za a yi a shekara na 2023. To suna ganin cewa tunan za su kawo su fara kuka a kai su fara kuka ƙorafi a kai tasi wani abin da muke gani kenan yanzu nan. A yawanci abin da ke jin na ba gaskiya ba ne ba kuma ba na jin da mai ganganci ba ga gaskiya mu guje ta ba ba zuwa zama haka. Muna da kyakkyawan niyya an ba mu aiki. Kila wannan aiki insha Allah ku za mu ba da report in Allah so yarda.
A jamhuriyar Niger hukumomi a yankunan karkara na ci gaba da jan hankulan jama'a domin ƙara samun fahimta a tsakanin manoma da makiyaya a irin wannan lokaci da ake gab da kammala tattara amfani daga gonaki. A wata hirar musamman da wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako magajin garin Madawa Asumana Abdusido ya bayyana irin matakan da suka ɗauka domin tabbatar da zaman lafiya a wannan yanki da ke samun bakuncin 'yan gudun hijirar jihar Sokoto.
Makiyaya da manoma su ne dai al'umma komin ɗinmu cikin komin ɗinmu. In mutum baka noma kana kiwo ko kuma yawanci ma duka ana yi duka gaba da. Ne amma an heba da ƙarfi ga wani fanni da kuma wani fanni saboda dalilai da yawa. Manoma da makiyaya lalle da mun ka zo na ce maka fata biyar kenan cikin kama aikin mu ne wannan lokacin ya zo na noma da kuma kodayaushe ana dan samun makiyaya da ke gauga saukowa. To alhamdulillah mun yi aiki tukuru. Abun ya kawo haske kwarai, abun ya dan rage kadan, amma abun kuma bana abun da ya bamu ya tada mana hankali kamar zakko makiyayan salo ya saki wani wasu tabi'o'i da muka gani wa'anda mu tun muna ma samari ba mu taba ganin shi ba kamar yawan makiyaya da sun ka zaka
abin yayi yawa
huce lissahi yayi yawa kwarai da gaske. Kuma in sun ka zo tabi'a da suke gona sai su bi kawai dawa sun taddo dawa kawai su shiga da adda su ta saranta bisa shi su ci su abin. To mu irin wannan banna ce ba mu sani ba, ita ce a sabuwa gare mu. Amma mun san muhari saboda makwabtanmu ne kun san abin da ke wakana a makwabta can makiyaya ba cikin kwanciyar hankali suka ba. Don shi ne yasa duka sun ka karkato nan ne sun ka zo nan kuma dai alhamdulillah tun da bai harin su ba ai wata arangama ba magabata duka mu magabata na barika magabata na gargajiya hakimai kowa da kowa tsaye ake ana wayewa kai alhamdulillah dai harin su ba a samu wani abu mai tada hankali
sai kila ba a sa jami'an tsaro su rika yawo tuntuni lokaci.
Jami'an tsaro suna kewaya kwarai da gaske, ai kewaye ce ta su ma tana cikin abin da ya sa abin ya yi sauƙi.
To wani sabon rahoto da asusun yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya fitar ya nuna cewa a yankunan yammaci da tsakiyar Afirka ne aka fi cin zarafin ƙananan yara a duk duniya. Wakilin sashen Hausa a Abuja Hassan Mainakaina ya dubi wannan rahoto ga kuma ƙarin bayanin da ya aiko mana.
Asusun yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF a wani sabon rahoton da ya fitar ya ce wani bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gano cewar yankunan tsakiya da yammacin Afirka na daga cikin wuraren da ake take haƙƙin yara tun daga shekara ta 2016. Kimanin dai yara 21,000 ne aka ɗauka don yaƙi waɗannan yankuna cikin waɗannan shekaru biyar. UNICEF ta ce ƙungiyoyi masu gwagwarmaya da ma sojojin gwamnatoci duk na da hannu cikin tafka wannan aika. Rahoton wanda ya nuna cewar an sace sama da yara 3,500. Kazalika kimanin yara ƙanana 2,200 ne aka ci wa zarafi ta hanyar yin lalata da su. Kididdiga ya nuna cewar kama daga shekara ta 2005 duk cin zarafi ɗaya cikin hudu da ake yi a duniya baki ɗaya a ƙananan yara na faruwa ne a yammaci da kuma tsakiyar Afrika. Najeriya na daga cikin ƙasashen da suke cikin jerin inda hakan ke faruwa, tun ba ma yankin arewa maso gabashin ƙasar ba. Sauran ƙasashen su ne Kamaru, Chadi, Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da kuma Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya da kuma wasu sassa a yankin tafkin Chadi da Sahel. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Za mu je jihar Taraba, inda wani ɗan sanda ya bindige direban shugaban ƙaramar hukumar Lau sakamakon saɓanin da ya shiga tsakaninsu. Salisu Muhammad Garba na ɗauke da cigaban labari.
Wannan hayaniyar fusatattun matasa kenan da suka fito zanga-zangar lumana a jihar Taraban sakamakon kashe musu direba da ɗan sanda yayi a jihar Taraban. Wannan kisan dai da wannan ɗan sandan yayi ya faru ne a wani shinge da ƴan sandan suka sa domin bincike. Shi kuwa wannan direban shugaban ƙaramar hukumar ya zo da motarsa, hanyarsa ta wucewa aka samu takaddama tsakanin direbar da kuma shi ɗan sandan. Hakan ta sanya matasan Jalingo suka yi tururuwa domin gudanar da zanga-zangar lumana na neman ƴanci a jihar Taraban. Daya daga cikin matasan da suka fito wannan zanga-zangar yako yi mana ƙarin haske tare da ambaton sunansa kamar haka.
Sunana Randison Collins, suna zanga-zanga sabili da gwamnati ba ta mana daidai. An ba mu hukuma don su kare mu, hukuma sun zo suna kashe mu, polisa suna kashe mu ba dalili. Ba mu san me dan uwan mu ba, haka zo aka harbe mana dan uwa. Mene dalilin wannan abun? Wannan shine tsammanin gwamnati, wannan shine dalilin gwamnati. Gwamnati za ta kare mu ko mu ramu kare kanmu? Mu mun ba da liberty ma gwamnati, ga ta gagara kare mu. An kashe mana mutum ba ma'ana, ba dalili. Me yayi masa ya kashe shi? A zo a gaya mana.
To ko yaya ƴan uwan wannan mamace suka ji akan wannan iftila'in da ya afkawa dangin su? Destiny Isaac da ke zama yafin don mamacin, ita kuwa cewa ta yi
kashe mana dan uwan mu ma baya fada baya komai, mutum ne wanda yana so zaman lafiya da kowa. Suna tafiya aka tare police suka kashe shi a cikin point na kantina putu. Na ji bakin ciki sosai ka don mutum ne wanda baya fada baya kusanci mutum, in ka tabo shi ma zai ci maka kayan kuri. Kuma daki ne muka doka yanzu shine muna so justice amma na adalci. A bibi wannan lamarin da yara kashe mana matasa kan mu mata kuma wa zai lura da mu?
DSP Usman Abdullahi wanda ke zama kakake rundunar ƴan sandan jihar Taraba, na koyi masa tambaya ko menene matsayar hukumar ƴan sanda akan wannan lamarin.
Shi mai suna Sergeant Haruna Idi, jami'in ƴan sanda ne wanda ke aiki da rundunar Mobile Police na nan Jalingo, wanda ya kira su Mobile 40. Wannan abu da bai kamata ba ya faru, wanda shi ɗan sanda hannun shi jike bindiga suna ƙoƙarin kare bindiga za wannan ƙoƙarin riƙe wata bullet ta fitar sa mishi direban. Sai yau da safe Allah ya karbi rayuwarsa.
Kawo yanzu shi wannan jami'in ɗan sanda da aka yi wannan hatsaniya da shi, yaya wani hukunci aka ɗauka a kansa tukun?
DP Shoko Abimula PSC bai ɗauki abun da wasa ba. Nan take ya umurci shi komandan su mobile ɗin a kamo wanda aikata wannan aika-aikan, a kulle shi, a fara aiki a kansa.
Alhaji Abubakar Bawa wanda ke zama mai baiwa gwamnan jihar Taraba shawara akan lambaran siyasa, shi kuwa cewa ya yi
abin ya riga ya faru. Me za ka yi? Duk abin da ya riga ya faru ya faru, sai dai hakuri. Ba kanmu hakuri, domin duniyan nan kowa da hanyar da zai biya tafi. Wani za a kashe shi, wani zai mutu a ciwo, wani zai mutu a accident. In ranan ka ya zo za ka tafi kawai. To amma mu kamar yadda su suke roka, ya kamata hukuma ta dauki mataki. Mu ma muna kai, dole hukuma ta dauki mataki, because ba za ka dauki bindiga ka harbi mutum ka kashe shi ba gaira ba dalili, kuma gwamnati ta yi shiru ba, wannan ba zai yi ba.
Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Nigeria.
A gaida Salisu Muhammad Garba.
Zauren matasa, don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama ƴan daba muna bin ƴan siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara?
Ba ɗaukan ba filata ne ba komai ba ne, saboda lokacin da aka ƙera duniya a lokacin aka ƙera shi shima.
Ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni kaɗai makarantu masu inganci ne?
Ko wallahi su sani waɗanne ƴaƴan talakar da suke ko uwan su wata ran sai sun zo sun sa su woho.
Menene woho?
Ibu.
Zauren matasa na BOA zai riƙa zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa. sanar muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Elikaya. Ku kasance da muryar Amurka.
Kada shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Har yanzu shirin na ƙasa na ci gaba da samun bakuncin Musbahu Lawan Didi, shugaban kungiyar guragu 'yan kwallon tarayyar Najeriya, dan siyasa kuma ɗalibi wanda ke dan taɓa kasuwanci. A ci gaba da hirarsu da wakiliyar muryar Amurka Abuja Madina Dauda, Haji Musbahu ya bayyana a fili ƙarara, babban gurin da ke gabansa a yau.
Arziki yana cikin kasuwa da noma, saboda haka abin da nake fata shine cewa an kafa kamfanin da zai kasance bayan ni na koya ƴaƴana sana'a, bayan ni yanda mahaifina Allah ya dauki rayuwarsa ina dan ƙarami na san wahala da muka sha, muna roƙon Allah ya sa mu bawo ƴaƴanmu abin da za su gada don su ci gaba da taimakon kansu da kuma ƙasar nan, saboda in ba kasuwancin ba akwai damuwa. Na ɗaya shine na kasashe, in ka bar ɗanka a baya misali mai lafiya, to wannan mikin da wasu za su ga dan na kasashe ne ya zo bai da kokobo, to kaga shi ya zama na kasashen gasken, kuma nasa ta fita mu zafi domin mu na kasa fili ce ba mu da ta zuci. Wataƙil in ba a yi hankali ba ƴaƴanmu sai su zama na kasa su ta zuci ce ba ta fili ba, sai kaga su ne suke magana ni ne dan sarkin guragu, dan shugaban guragu, dan kaza kaza, amma ana bara. To kaga ba ma fatan wannan biyu bayan mu, saboda haka ina nuna mutane da sauran ƴan uwanmu a tattara a koma a koyi sana'a, ayi kuma kasuwanci. Wanda zai iya noma ya je, wanda zai iya kiwo ya je, wanda zai iya saida kayayyaki ya je. Yanzu yau a Abuja nan ke shaida ce da na kasasun da ake gari a danjoji babu. Yanzu zaki iya tashi daga nan kijojin gurgu mai shago 10 ko 20 ko 30 ko 50 a Abuja, wanda da babu. Saboda haka mu ci gaba muka sa a gaba kasuwanci, zamu rike siyasan nan kuma zamu ta yi a dama da mu. Yanzu mun tsaya a fati, wata rana zamu shiga a dama da mu a zabe mu shugabannin al'umma, domin nan ne zai samu ya bamu damar mu kawo canji na gaske wajen kyautatawa rayuwa ƴan ƙasa ba ma na ƙasa su kawai ba.
To Musbahu, naga ga ka kana cewa Musbahu dan gurgu mai wasan farasoka mai kamfani kaza, yau mota kake hawa, mota ce ka tuka ka zo ofishi na inda muke wannan hirar da kai, ba ni labari.
Well, Allah ya gusba da ma mai kiriniya mai karambani, mota ce na iya keken guragu, na iya wulciya wanda ake turawa, na iya in hau machine, na iya nayi wasu su manna da su. Ba motar da nazo nan ba ita kadai garin ba, Allah ya bani wasu. Na da kekuna, na da tire air roller da muke hawa, saboda mai shi na kasashe duk wani abu da zai taimake shi wajen tafiya shine kafasa. So na ya kokari na ya kasance in Allah ya daban da abin da in ba shi ba zan tafi ba, saboda idan baka motsa ba ai rayuwar ta zama to wahalar ta yi yawa. Saboda haka mota ta kamar yanda wasu guragu suke hada mota a daure-daure a jawo karfi a makala a meme, ni mota ta yanda kike hawa taki haka nake hawa ta, wannan ya mai da ni wani na daban. Ni gani gurgu bana tashi tsaye, amma kafa ta daya mai dan dama-daman tana iya tuka mota duk inda nake so. Ina jin a Najeriya in dai wajen nisa ne ba inda ban je ba, naje Lagos, naje Adamawa, naje Sokoto, na tuka mota da kaina, naje Imo, na yi yawo iya yawo, naje kusan duk jihar Arewa ba inda ban taba zuwa ba. Saboda haka wannan kawai ya kamata ƴan uwana masu na kasa su gane, da na yadda zuciyar ta na kasa, da yanzu ba a wannan magana, da yanzu watakila mu ne ƴan iskan siyasa ko kuma masu tada hankalin gwamnati, mu je nan mu tada zanga-zanga, mu zagi gwamna, mu zagi waye, mu zagi waye. To amma tunda na gane cewa ni ma wata rana in ma na zage wani za a zage ni shi yasa na ja girman kaina ba zan taba ko kuma ban taba shiga wata zanga zanga da na ci mutuncin wani ba kuma bana goyen bayan na kasashe don na kasa ya ci mutuncin dan siyasa ko dan kasuwa ko iyayensa ko abokai kowa ya tsaya ya maida hankalinsa wajen ya zan dogara da kaina kowa ya tsaya ya maida hankalinsa wajen me zan yi in taimaki zuri'ata yau ina da aure ina da mata daya ina da yaya bakwai hudu mata uku maza saboda haka ina ganin Allah ya kai ni wani mataki da ba yanda za a yi in bar Najeriya in je wata kasa a duniya yau domin wa'annan abin da na bari ayana da rufin asirin da ya mun ya fi ko ina a duniya
za ka iya zuwa yawo ko
yawo ina ta zuwa in je in dawo amma dai maganar in je misali yanda wasu ke dokin bari in bar Najeriya in je can in je nan ni Allah ya mun daurin da bazan iya bari ba domin ya rufa mun asiriya ban yaya zan yi kokari iya abin da zan iya yi ina roƙon Allah ya bani yanda da damar da zan iya tarbiyatar da su
to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin bakon shirin Musubahu Lawan Didi shugaban kungiyar guragu ƴan kwallon tarayyar Najeriya da wakiliyar sashen Hausa Abuja Madina Dauda ni Sulaiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muna lafiya Madalla wannan ya kamu lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana
Times da mu so masharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta yau shine baban taron mahawara na shekara-shekara na manyan alƙalai ya kawo ƙarshe a kufreduwa jaridar ta ce sashin na aikin shari'a na ƙasar Ghana a ranar Alhamis ya yi wani taro karo na 13 na ainihin taron mahawaran manyan alƙalai na shekara-shekara a kufreduwa cikin jihar Gabashi taron ƙarƙashin taki aminci wa kowa karkashin mulkin farar hula wanda ke bare ake samun dama ga adalci ko kuma aminci a zamani na wannan annoba shine mafarin kafa dandali wa shugabanni su tattauna muhimman abubuwa a fagen shari'a yadda za su yi aiki domin inganta gabatar da shari'a da kyau kuma yadda ya dace a cikin kasar ita kuwa jaridar The Chronicle wannan labarin tarwaito zan sake nazarin yarjejeniyar miliyoyin CD na Ghana Lottery Authority jaridar ta ce babban director na National Lottery Authority NLA a takaice Sami Auku ya faɗa cewa ma'aikatarsa tana a cikin tsarin nazari irin kwandila da magabatarsa suka kulla da KGL Technology Limited domin gudanar da 590 online lottery a madadin wannan hukuma yadda ake allurar rigakafi na cutar COVID-19 a Ghana bai da sha'awa in ji ma'aikatar kiwon lafiyar kasar Ghana kuma jaridar Daily Graphic ce ta rawaito wannan labari jaridar ta ce ma'aikatar kiwon lafiyar kasar Ghana ta faɗa cewa yadda ake allurar COVID-19 a Ghana bai da sha'awa sosai ganin yadda jama'a ba su fitowa sosai wurin yin wannan allura ko da yake ga allurar nan birjik da yawa ma'aikatar ta ce yadda diyar Ghana ke fitowa yin wannan alluran bai da daukan ido ko kadan musamman yayin da gwamnati ta shirya yi wa jimlar mutane miliyan 20 wannan allura kan karshen shekarar nan yanzu ran 21 ga watan Nuwamba kimanin mutum miliyan 5 ne sun ka yi wannan alluran dani na farko kenan daga wannan lamba mutum miliyan 1.2 suka samu cikakken alluran a cikin wata hira da wata tashar radio a ranar Accra manajan bunƙasa shirin na yin alluran rigakafin Dr. Kwame Amfosa Chianu ya ce yawanci ɗiyan Ghana na ɗari-ɗari wurin yin wannan allura saboda irin labarai na ƙarya da sun karin gaji da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
To shikenan kuma da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Sai can da la'asar wata tawagar abokan aiki za ta zo da wani sabon shirin daga Washington DC. Yanzu a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sule Mumuni Barma da na gabatar ke ce da ku mu ne lafiya.